demokradiyya a yau. Cikin shirin ko shugaba Buhari yana da cikakkiyar masaniya kan amsar da gwamnati ta tura majalisa game da zargin da ake wa sakataren gwamnati Babacir Lawal, abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masara, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Shin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana da cikakkiyar masaniya game da amsar da fadar shugaban ƙasa ta tura majalisar dattijai a zaman amsa kan zargi da wani kwamitin majalisar dattijan yake wa sakataren gwamnati Babacir David Lawal kan cin amana? Mun yi wannan tambayar ce saboda bisa martanin da 'yan Najeriya suka bayar kan wasiƙar, ya nuna cewa idan har shugaba Buhari yana da masaniya sosai, to lalle an yi kuskure. Idan bai da cikakkiyar masaniya, to hakan watakila ya ƙara tabbatar da zargin cewa ba shi yake jan ragamar mulkin ƙasar ba, ko kuma zargin da wasu suke yi cewa illa irin hadimansa 'yan dagaji ne, ko kuma dalilan nan duka uku, kamar yadda wasu masu sharhi ko masu sukan lamirin gwamnatinsa suke faɗi. Abin da ya fi ɗaure kai shi ne yadda wasiƙar ba ta ba da amsa kan zargin da ake wa sakataren gwamnatin ba, sai ta duƙufa kan hanyar da majalisa ta gudanar da bincikenta. Da farko ga wata 'yar shimfiɗa da Nasir Adamu Leka ya haɗa mana.
Salon wasiƙar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya aika wa majalisar dattawa kan rashin gamsuwa ga hujjojin sauke sakataren gwamnati Babacir David Lawal ya samu tababa daga waɗanda suka yi amanna ga dagewar shugaban na hukunta duk wanda ya zarme. Da faruwar wannan lamarin, sakataren kwamitin tallafa yankin Arewa maso gabas Umar Gulani ya ce matuƙar kwamitin majalisar ya buƙaci duk bayanai za su kasance a shirye don fiye da batun nome ciyawa. Kwamitin nasu ya yi ayyukan da ba sa ɗaukar hankalin kafafen labaru.
Ba ciyawa ne kaɗai shi ne aikin ba. Yauwa, ka duba bohol da aka yi a wannan hectares da aka gyara, construction ne sosai aka yi, kamar gada ne aka yi.
Maimakon kai tsaye ku yi aiki da jihohin, me yasa ba za ku yi aiki da 'yan majalisun tarayya da na dattawa na yankunan?
Gaskiya in za mu samu haɗin kai da su, me yasa ba za a yi ba? Mu dama burinmu ai burin kuku aka ce to muka samu aiki da su, ba za mu yi ba.
Shugaban kwamitin 'yan gudun hijira na majalisar dattawa Sanata Shehu Husani ya ce za su sake gayyatar duk waɗanda lamarin binciken ya shafa. Yana mai nuna damuwa ga yadda wasiƙar fadar shugaban ƙasar ba ta ma ambaci sunansa ba a cikin kwamitin.
Takardar da aka sa hannu an rubuta sunan nakin mambobi wannan kwamiti, ni da nake cewa ba ba sunan a ciki. Na biyu kuma an ce ba mu gayyaci sakataren gwamnatin tarayya, bayan ga mu takarda daga ofisin gwamnatin tarayya cewa mun gayyace shi. Na uku kuma ba a yi maganan kuɗin da muka ce an ɗibe, an sace, an handama ba, sai aka fara maganan wai kwamitin mu ba kowa ya sa hannu ba. Mutum bakwai suka sa hannu, kuma ga takarda a hannu.
Sanata Ali Indume da APC a majalisa ta kobe daga shugaban masu rinjaye ya ce sakataren gwamnatin na da damar zuwa kwamitin 'yan gudun hijira don kare kansa.
Takaitaccen bayani ne aka bayar, interim report ake cewa. To saboda haka idan ma yana cewa bai samu zarafi defending kansa bane, to ai yanzu tunda ba a gama ba, yana da dama ya je defending kansa. Ba wai dai kuma a je ana kace nace a cikin jarida ba.
Mun tuntubi Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero da ke Kano domin jin ko kokarin tabbatar da ba a zalunci mai gaskiya ba yasa gwamnatin Buhari ta dauki wannan mataki kamar yadda aka gani cikin wasiƙar da aka tura majalisa.
Mana da kuma za ta yi a ce wannan ne dalili ba, idan aka yi la'akari da yadda aka yi wa shugaban majalisar dattijai, da yadda aka yi wa Sambo da Tsuke, da yadda aka yi wa alƙalan nan da aka yi wa jiran mulki Nijiya a tsakiyar dare, duka sun nuna cewar wato idan aka ji kanshi rashin gaskiya game da rashawa da cin hanci, to gwamnatin Buhari tana ɗaukan mataki na gaggawa. Amma game da waɗannan mutanen na ofishin shugaban ƙasa, sai da ta ɗauki wannan matakin ba. To abinda mutum zai mamaki shi ne, baya buƙatar wato wani zurfin ilimi ko kuma kasancewa ka a ɓangaren gwamnati kafin ka gane cewar majalisar dattijan nan fa suna cikin kare shugabansu da aka zargi, kuma dan kada in ya faɗi wasunsu su biyo baya. Saboda haka ya kamata a fahimci wannan zargi da suka yi akan sakataren gwamnati Babacir. In aka duba wato abin da suka dora wa kansu zafi, cewar za su binciki wato halin da Arewa maso gabas take ciki, amma suka bige da maganar sa shi kadai, kasancewar wato wani abu suke nufi.
To
suke su gwada ofishin shugaban kasa, ko ma shugaban kasar su ga shin yaki da rashin wannan da cin hanci da gaske ne ba sani ba sabo koko waɗansu kawai ake farauta. To da ofishin shugaban kasa sun fahimci haka, da sun ƙoƙari sun mai da hankali sun ba da ansar tuhumar da aka yi masa, ko dai su ce laifin nan da kuke zargi ba daidai aikata ba ga hujja, ko kuma su ce aiko gaske ne duk da namu ne tun da abin ya tabbata ga horon da muka yi masa, da su ci gaba da yaƙi da rashin wasu da cin hanci kai tsaye. Amma gaggaucewar da suka yi da dillazilli da suke maka musu da ko kaɗan.
Dr. Duka ba?
Maganar rashin cin hanci.
Dr. Duka, ba ka ganin cewa watakila wannan batu da ka ambato cewa ainihin bincike da ake wa shi shugaban majalisar dattijai, wannan kotun ɗa'an ƙarƙashin ofishin sakataren gwamnati kotun nan take, to ba ka jin cewa ita gwamnati ta fahimci cewa ramuwar gayya ce ita majalisar dattawa take so ta yi dangane da wannan caje-caje da ake wa shi shugabansu?
Kaddara hakan ake nufi, ko ake ai ramuwar gayya dan ne ba za ki kokari su tabbatar da cewa ba haka bane tuhumar da aka yi tunda suka kata, to ya zama haka ne, in ko haka ne to sai an hukunta shi kamar yadda ake ta kokarin a hukunta shugaban majalisar dattijai.
To ai
kene sun fita,
to ai sun fito sun ce bayan sun mika rahoton suka ce ai wannan rahoton ba yana nufin cewa shugaban kasa ya wanke sakataren gwamnatin bane.
To a fahimtar a karamar fahimtar mu mun karanta wannan takardar ta su babu abin da ya nuna cewar kuma ba hakan ba ne.
To
saboda haka kulli kuciya ake yi kawai.
Me yasa to ita gwamnati za ta ɗauki wannan mataki, ganin cewa an yi wa shugaba Buhari shaidar cewa mutum ne da aka san shi ba sani ba sabo idan ya zo ga yaƙi da cin hanci da rashawa?
To babban abin da mutane suke ta jaddada magana a kansa shi ne in dai shugaba Buhari ya gamsu cewar kai ne biyayya ne a gare shi, to ba ka laifi. Saboda haka waɗanda ake zargi ana ko shi wannan mutumin musamman an ce yana yin duk abin da zai nuna wa shugaban Buhari yana da cikakken biyayya gare shi, don haka shi kenan ba ya laifi. To amma za mu iya kuma sake ɗagawa daga wannan matakin a yi hasashe a kan cewar ƙila ana gudun kada ya faɗi wato waɗansu kuma da yawa watakin da ikari ba hango na su laifin ba a hango, saboda haka a ce to saurawa ne da kuma wani da wani ma da ma wance, watakila haƙƙi a wayi gari shugaba Buhari ya duk waɗanda suke kewaye da shi ba shi da abokan aiki a shi,
to
duk su ma masu laifin ne, don haka watakila ba wai ba bikin ne kaɗai ake ƙoƙari a kare ba, a'a da yawa daga cikin waɗanda suke dindin shugaban ƙasa ake ƙoƙarin a kare, saboda an san ana ma sane da abin da suke da shi na bulo a gindi.
Wannan dai ba shi ne shugaba Buhari da jama'a suka sani ba, dama can haka yake yanzu ne mutane suke ganewa, ko kuma dai da wata magana?
Gaskiya sai dai a ce ko da wata magana ɗin, da Buharin da aka sani tsayayye ne, jajirtacce ne, wanda ba sani ba sabo ne, kuma a jawabinsa na karɓar mulki ya yi alƙawarin cewar zai kasance ba sani ba sabo wajen yaƙi da rashawar cin-hancinsa, kuma ya ga cewa shi fa ba na wani mutum ɗaya ba ne, na kowa da kowa ne.
Masu haro da wannan fashin bakin Allah ya kawo ƙarshen shirin demokradiya a yau na makon nan, sai kuma makon sama da yadda za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Nasira da Mali Hikaya da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Cibahiro Dodone da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan ni sahabin Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.